بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar talata da ran Laraba yau tara ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da 31 ga watan 1 shekara ta 2023 wannan shine darasin mu na 50 daidai a cikin littafin Tariqu Salihin ila Rabbil Alamin wato tafarkin nagartattun bayi zuwa ga ubangijin talikai na babban malami Sheikh Wa'id Abdusalam Bali hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu malam bai gushe ba yana nusar da mu daga cikin hanyoyin zuwa aljanna cewa akwai hanya ta sadaka kuma ya kawo mana nau'ukan sadaka guda 20 shur a baya yau za mu tashi gaba ta 21 nau'in sadaka ko bayani game da sadaka gaba ta 21 wanda malai masa babi da take da babu sadaqati babu as-sadaqati 'ala al-muqsiri tuyassiru umuraka wa tukhaffifu hasad wa tukhaffifu hisabak haka ne ko babun da zai magana akan cewa sadaka da kai musulmi zaka bayar 'ala al-muqsiri ga mutumin da yake cikin tsanani mutumin da ke cikin tsanani na halin rayuwa sai ka bayar da sadaka ga irin wannan mutum to albishirinka wannan sadakan naka sanadiyanta to yassiru umura kai kuma Allah zai sauƙaƙe maka naka al'amuran a nan duniya kenan a ranar haduwanka da Allah kuma wato khaffifu hisabaka wannan zai sanya a sauƙaƙa maka hisabinka ba za a tsangwame ka ba ba za a yi maka tsarewan keke da keke har ka kasa shiga aljanna ya Allah ka sa muna da rabo a cikin wannan babu malam ya buɗe babin da hadisi mai girma ya ce rawa muslimun imamu muslim ya ruwaito hadisi an abi hurairah radiyallahu anhu daga abdurrahman bin safarin Allah ya ƙara yadda a gare shi fala abu hurairah ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله سيرا دا عمشن الله ثبت عقريش ياتي من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة النبي صلى الله عليه وسلم يجي من dukkan mutumin da mace ko namiji yi amfani da damar da Allah ya bashi nafasa an mu'mini ma'anan nafasa anan ay azala wa farraja azala mutum ya gusar ma wani mu'min ko ya kwaranye masa kurbatan wani irin damuwa min kurabid duniya daga cikin damuwar gidan duniya saboda duk wanda ka gansa a duniya to akwai damuwa tare da shi haka ne kowane ne mutum sai ka tadda ko wani abu da ya tare masa gaba wani lokaci ma abinda ka fi karfin shi sai zai fi karfinka saboda dalili kila na dan wucin gadi akwai so da yawa mutum kan shiga wani irin yanayi ba dan bai da shi ba ko ba dan bai da abinda zai yi ba amma wani abu ya zo ya tare tsakanin shi da wannan damar da yake da ita sai shiga damuwa ciki la'alla yayi kwangila an rike kwangila an masa alƙawarin ran litinin za ta fito kaga in ta fito ran litinin nan da yawa ma kila za su ci daga dukiyarsa amma kuma kafin litinin din kila ko abincin da zai ci a gidansa bai da shi ko kila yana shan magani maganinsa ya ƙare ya shiga wani irin yanayin da da a ce litinin ne sai dai taimaki wani to amma a yanzu shi yana cikin tsananin bukatu wani kuma kila aiki ne an yi karatun an gama ga kwalin an samu mai kyau shi kadai ne kusan kila wanda ke da kwali a gidansu wanda yau da zai samu to da iyaye da kannunsa duk za a samu a cikin sa sanadiyar rashin samun aikin sa sai ya zanto su kuma sai shiga kunci na rayuwa ana samu haka ko ba a samu ana samu to kaga yau samar ma shi wancan aikin yi da sana'a sai ya zanto kwaranya damuwa ne ga wasu waɗanda kai kanka ma baka san su ba kenan baka ma san adadin su da yawan su saboda duk lokacin da ka sama ma wani abin yi ka taimake shi a rayuwa shi ka sani amma baka san iya adadin da za su amfana da shi daga mutane har dabbobi ma har dabbobi saboda ko dabbobi kaga sun taru suna da tsada abu a wuri akwai rahama ne a wuri an cire har an koshi an ije kila ko wurin gyara kaza an yanka kaza an kaza sai kaga dabbobi sun zo suna ci wanda da babu wurin a bushe da watsewa za su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk muminin da yayi ma duk wanda yayi ma wani mumini damuwa daga cikin damuwoyi na rayuwar duniyar nan to shi kuma zai haɗu da karamcin Allah shine nan fasallahu anhu qurbatan lil qurbi yawmil qiyamah Allah madaukakin sarki zai yaye masa damuwa daga cikin damuwoyin sa na ranar alkiyama wancan muminin da ake cewa ma in ka karanye masa damuwa malamai suka ce walau kana fasikan mura'atan li imani ko da ku fasiki ne matukar yana tsara imanin sai yadda shi musulmi ne amma yana aikata zunubai kun fahimci magana akwai imani tare da shi akwai musulunci tare da shi yana kiyaye sallarsa kuma ya shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzansa yana azumi yana sauran dukkan ibadu amma yana aikata wasu abubuwa na saban Allah wannan baya ana in an gaishe a cikin wani tsanani na rayuwa a taimake shi baya hana a cire masa wata damuwa mutum ne an san shi da tsarar da ta kadarin maraji mai barna sai gashi rashin lafiya ce mai kaca kaca wannan ba zai hana a kwamitin masallaci ko a taro a ce to wani da bai da lafiyar nan kamar da muka sani a samu wasu mutane masu kamala su je su kai shi asibiti ai shi ma ya san ido da kunya ko ban ya fito ko ba haka ba ne shi ya fi sauki akan a kyale shi har wasu ɓata gari su zo su taimake shi an ƙara masa ƙaimi ne a cikin safansa da yake yi da addabar al'umma da yake amma idan da mutane 50 su suka yi ruwa suka yi kuma suka yi makarbiya suka yi uwa suka yi makarbiya to kaga a ƙarshe ko da bai tuba ba ya daina cutar da al'umma wani abu ne wanda yake an amfana da shi ina fata mun fahimci wannan to yana daga cikin abin da malamai suka kawo ƙarƙashin fadin al-mu'mini matukar dai shi mu'mini ne gurbatan din nan damuwa da muka faɗa yana ɗaukan baƙin ciki da mutum kan shiga da tsanani na rayuwa kuma wannan kowa yana da irin nashi kowa da inda Allah kan sa masa irin jarabawarsa zai wahala ga haɗu da mutumin da ya rayu shekara 10 a banƙasa shekara 10 kaza har 20 har da ɗoriya ya haura haka face sai kaga yana da wani gwalando mai zafi a zuciyarsa da ka taɓa sai ya ce kashi wayyo Allah a ranshi ma'ana yana da wani tarihin da yake da daci a cikin rayuwarsa in ka taɓa sai ya ji babu daɗi kila na rasa wani masoyinsa da yi kila na rashin lafiya kila faɗi jarabawa kila rashin aikin yi kila rashin aure kila kaza amma dai damuwa ce tana nan wanda Allah ta'ala bai yarda ba har sai ya jaraba mutane a banƙasa kafin ya ba su rahama ko kishi haka alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya ce shi ne wanda ya halicci rayuwa ya halicci mutuwa don ya jaraba ku barka zuwa ya ga wane ne wanda zai kyautata ayyukansa to Allah ka sa mu cikin masu kyautatawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sanni shi kuma Allah zai yaye masa nasa damuwan a ranar alkiyama ai kaga kenan kai ka yaye ma wannan damuwar gida mai karewa ita ce gidan duniya saboda da ko jarabawa ce ta rayuwa yau ana cewa mutum ya rasu ina kuma sauran magana ko me yi dole an tsaya ke to amma ran alkiyama kaga ba mutuwa a cikin ta la ya mutu na fi hawala yahya wadanda za su shiga wuta Allah ka tsare mu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi yace za a zo da mutuwa da siffan bijimin rago a aje ta tsakanin gidan wuta da aljanna za a murshi ɗan aljanna su kalli wannan mutuwar a tambaye mu insha Allah a ce menene wannan muna aljanna mu ce wannan ai mutuwa ce da Allah sallallahu alaihi wasallam yace za kuma a tambaye ɗan wuta wannan menene za su ce mutuwa ce sai Allah ta'ala ya umurni a yanka mutuwa ita kanta a kashe ta a kalli yan aljanna a ce da su khuludun khuludun bila maut Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a ce mai yan aljanna kudayu kudawwama 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 dadi kan dadi ba mutuwa ka sa anan gidan da in ka ce da mutuwa sai ka je an sarta maka rayuwar da tsoro da firgici da razai ko ba haka ba sannan kuma za a kalli yan wuta su ma a ce da su kudawwama kudawwama abinda kuka ja mu kanku kenan ba mutuwa bayan halin da kuke ciki shine Allah ta'ala ce la yamutu fiha wala yahya Allah ka sare mu da shiga wuta dan sarkin sunayenka to ka gan ka yaye ma musulmi damuwa da bakin ciki kai kuma Allah a wannan gida mai karewa kai kuma Allah zai yaye maka a gidan da take dawwama ba ta karewa abinda ke wurin mutum a nan da duniya yana karewa amma Allah ta'ala ya faɗi nashi baya karewa ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin abinda ke hannunku yakan kare inji Allah ta'ala amma abinda ke wurin Allah shi mai wanzuwa ne Allah ka sa mu dace to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa man yassara ala muhsinin duk wanda ya saukaka ga wanda ke cikin tsanani ai ma'ana ya saukaka ma wani talaka su malamai suka ce wannan ya kunshi mumini da kafiri musulmi da wanda ba musulmi ba ba a hana ka taimaki wanda ba musulmi ba abinda aka hana ka shine taimakon addininsa idan yana yakan addinin haka ne ko wanda aka san yana yakan addini wannan kake ba za a taimake shi amma dan kasancewar shi kirista ne yana makwabtaka da kai ya shiga wani hali na tsanani musulunci bai hana ka taimake shi ba ko da abinci ko makamancin wannan wanda zai ci ko ya rayu da shi musulunci bai haramta wannan ina fata za mu yi wannan kyakkyawan fahimta ba kuma gajiyawa ba ne bal ma da hawa ce da zaman kanta shi yasa a cikin zarka ma aka yi da'aba al mu'allafati qulubuhum wadanda ake zalla shi zukatansu wanda wannan yana bayuwa ga ci nasara wani lokaci a ribace su shiga musulunci ko kuma a kashe zafin kiyayyar su da musulunci kaga ko ba su bi mu ba inda za su bar mu mumi bauta yadda Allah yake so ai kaga mun ci nasara a kansu wannan yana daga cikin hikimar da ya kamata mu fahimce sa ilmance sannan kuma haka ana bayar da wannan saukaka wanda malamai suka ce yassara ala muhsinin ko ya zamto mutum ne wanda kana da bashi kana bin shi bashi kuma talaka ne sai ka saukake mishi ta hanyar yi masa talala maimakon yi alkawarin ya biya ka a sati daya sai ka ce to yanda za mu yi mu tsara ka biya ni nan da wata biyu ko da a sati ka bada ka zane ka rage kaga shi ma ta ce bake shi wanda kila da an ya dauki albashi gaba ɗaya kai zai miƙa ba shi ya koma yana alaba ku mu samu yanzu sai ka ce to ya baka abin da a ciki kai ka samu shi ma ya samu biyan bukata wannan ma rahama ce mai zaman kanta kamar inda muka faɗa cewa mutum ya shiga tsanani ma ya samu wanda zai iya bashi bashi shi kansa rahama ne shi kansa rahama ne wani yana cikin tsananin bai ma da inda zai iya tunkara a yi masa kai ko har kana da inda za a iya baka a jira ka tafiya kana da rufin asiri daidai gwargwado ma'ana an maka wani jinkiri na alkhairi to Allah ka sa mu ne masu yi ma ba waɗanda za a yi musu ba ko kuma mutum ya ce wa mutum na yafe maka wani bangare to yanzu ka kawo ka ko gaba ɗaya kira shi ya ce to na ma yafe maka wani wannan yana akwai mutane da suke da irin wannan yanzu kun ga misali wannan marayu da muke da su na Mu'adh bin Jabal Foundation din nan akwai wani bawan Allah a garin nan mukan kai masa marayu ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba huɗu ba wani lokaci maraya takwas a wata ɗaya yana da asibiti wallahi cikin su wani lokaci wani har sai an masa operation wani za a kwantar da shi asibiti ya sha magani wani a gama ka ga bill din 20,000 da kaza 30,000 da kaza 40,000 da kaza kimanin shekara uku ko huɗu muna haka da shi har yau din nan idan an gama mara lafiya na warkewa ana kai bill din nawa discount za a yi mana sai ce da mu la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba mu bukatar sakamako daga wurin ku godiya ma ba mu bukatar ta har yau kalmar da ke tsakanin mu da shi kenan duk tsawon waɗannan shekaru to kaga ashe akwai mutanen kirki har gobe irin wannan tunanin shine abin da ya kamata kai ma a rumfan kasuwa ka kai tunanin me za ka yi kai da Allah ya baka rumfan kasuwa Allah ya baka wadata kaji wasu karfi me kake yi wasu suke jin rahama a tare da su a wannan damar da Allah ya baka irin wannan ne yake cikin ofisoshin gwamnati ba lalle sai yan siyasa ba har ofisoshin gwamnati akwai da sun san suna cikin albarba sun san cewa albashin su ma wallahi wani sabin din albashin sa ma kawai yake allowance kawai na gasana rujuju na alfarman gwamnati allowance ta kaza albashin ka kai kai ka san ko taba shi ba kai kuma kana dauka albashin 200 kaza wani har kusan miliyan ma yana daukar ta duk wata duniya a dai lokacin da wani da nan ka kalli jarin da ya mallaka a rayuwa karkata kaf bata wuce 6700 karkata kaf da ita yake rayuwa irin waɗannan mutanen kai musu project ɗinsu mana wanda kai ma kake so Allah ya biya ka a gobe ko ya baka sakayya wa alaikum assalam wanda za su bada abu su fito suna faɗa a cikin jama'a to bari akwai babi a gaba da zai zo ya hukunta wanne ne idan Allah wanne ne ba don Allah yana gaba kaɗan kai haƙuri za mu zo kan shi insha Allah ina fata mun fahimci wannan ko to da yace man yassara wanda ya sauƙaƙe ala muhsin man yassara wanda ya sauƙaƙe ga musulmi ko kishiyarsa ala muhsin wanda yake cikin tsanani suka ce ai faqirul layyuta mutalakan da ba shi da shi wanda ya haka anan gidan duniya to shi kuma da sannu yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah da sannu Allah madaukakin sarki zai sauƙaƙe masa anan gidan duniya da lahira saboda abin da yayi ya cancanci shi kuma Allah ya masa karamcin da ya fi nashi shi ba a duniya kadai yayi ba to sai Allah ya masa karamci a duniya a maida masa maida wannan ta yiwu za a dawo masa da dukiyar da tafi wanda ya samu akwai wani abokinmu da muka university da shi yace shi wallahi da ya ga abincin shi ya kusa karewa sai ya je sadaka da abin da ke hannun shi kaji karfin imani ko yace saboda yana da yaqini cewa ya rantsa da Allah bai taɓa yin sadaka da irin wannan niyyan ba face karanci sai Allah ya ninka masa so goma shi har yan ɗakin su sun jaddada da shi a haka kawai da ya duba ya ga 10,000 ta rage mai ko 1,000 yace to ya kamata su zama 10 ya za a yi sai ya fita nan masallacin biyu ke haddasa na marigayi Dr. Ibrahim Bamba Allah ya ji kansa da rahama sai ya samu wani mabukaci can sai ya lika mai 1,000 kuma wallahi bai taɓa yi Allah bai bashi ba sunan Sarabiyo dan Kano ne dan Batta muke ce mishi yanzu maganar da muke da ku yana Ingila medical doctor ne kuma ya samu duniya mai Allah bai tunzarta shi Allah bai mai da shi baya na imani da har karatun nan da muke zai je gare shi karfafan gwiwa ne akan alkhairi kuma ina fata bai daina ba in ko ya daina ya kamata ya zo ya gyara ko ba haka bane haka ake yi Allah ta'ala ka sa mu dace malamai karkashin wannan hadisi suka ce za mu fahimci falalan da ke cikin biya ma musulmi bukatunsu da amfanar da musulmi ta hanyar sauƙaƙa musu tun daga abin da ya shafi ilimi in Allah ya baka ilimi sai ka karantar sai kuma ita ce damar da Allah ya baka kuma sai ka yi hakuri sai ka yi ta hakuri da matsalolin jama'a ko wanda za ka iya ka yi wanda ba za ka iya ba ka ba da hakuri haka nan da dukiya amfanar da mutane da dukiya in Allah ya baka dukiya karka ita cewa an matsa maka akwai rahama ne jikin da ya sa ka gansu da babu ba za ka gansu ba ko ba haka ba ne tambayin da Hiraqul Yema Abu Sufyan kenan yace su wane ne suka fi yawa a cikin mabiyan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ka tattu talakawa ne tare da shi sai yace hum atba'u rusul to ai da wasu ne mabiya manzon shi talaka kam ai din da ya ga dan shi nan yake bakewa baka gana ta dan ba ATM ba ko ba haka bane wani na ganin in bai haka ba sai zai kwana da yunwa wani shi ya riga ya tara na shekara guda in za ku rufe ATM ɗinku shekara ɗaya ba abin da ya shafe shi ina fata mun fahimci wannan to yace su ne mabiya wanda suke talakawa to haka nan da dukiya karka gajiya Allah ne ya baka da sannu kuma Allah zai mai maka da abin da ya fi sama maki sadaka da kake sa ka kawo har yanzu kana da lafiya da baka sadaka kila da yanzu kana ga da asibiti kwarai da gaske Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa sadaka tana tunku da musiba dabbobi kenan kana kiwon su an so a jarabe ka da cuta da bala'i sai aka jefa kan dabbobin ka suka mutu ya zama kafara to ina ga a ce kana hada da sadaka ko ga ka da yaya ka haihuwa ai kana so su shirye ko ai kana so su yi albarka ko ko karin da yin sadaka da sannan Allah zai bude kofofin albarka da shiryar su Allah ka taimake mu. Aw mu'awanatin, malamai suka ce ana iya wannan taimakon ko ta hanyar taimakekeniya. Kalbati ne gashi nan, hanya ne ta lalace, kowa na jira sai gwamnati ta yi. In kana da dukiya ko ka yi wa jama'a su wuce, in gwamnati ta zo ta yi don amfanin kanta, in ba ta yi ba kai dai ka gina lahira ka yi gaba, ko ba shi kenan ba. Ko kuma malamai suka ce ka nuna wa mutane wani abu da yake maslaha a gare su, kamar hadisin da ba ku manta ba, wanda ya zo ya ce Manzon Sallallahu Alaihi Wasallam dabbarsa ta mutu ko ya ɗauke shi a kan abin hawan shi ko ya sa wani ya ɗauke shi, sai Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce wallahi ban da abin da zan ɗauke ka a kansa. Kun tuna hadisin ko? Sai wani ya ce masa me, ya manzo Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, in ka ba ni dama zan nuna mishi wanda zai taimake shi, ya kuma nuna mishi ya taimake shi. Kaga wannan yana da ciki. Akwai waɗanda za ka gan su kamar a gefen hanya ka raina su, amma sai ka ji an ce ai duk garin nan ba wanda His Excellency ke jin maganarsa kamar shi. A gari sai ka je ka ji a nuna maka wani a gefen hanya yana faci, sai ka ji an ce ai yamma da ai yana fada, mai martaba ba an bai gan shi ba sai aika an kira shi. To irin waɗannan mutanen da zai ce ranka ya daɗe, da za a yi kaza a yi kaza, kai kuma wannan hanya Allah ya buɗe maka. Ya kai wanda wasu ke jin maganar ka, damar shi ne ka isar musu da amfanin abin da zai amfani al'umma ka, kai ma sai Allah ya amfane ka duniya da lahira. Ko nasiha, wani shi Allah bai ba shi tarin ilimin da zai buɗe ya karanta ya karanta ba misali, amma in yi magana ka san gaskiya ya faɗa, wani ma da hikima ko ba haka ba ne, da hikima wani zai nuna sadda mutane abu mai kyau da mara kyau makamantan waɗannan. To duk waɗannan malamai suka ce, sannan kuma a ciki an mun fahimci falalan da ke cikin sauƙaƙama jinkiri ga wanda ke cikin tsanani, sannan mun fahimci faɗaitarwa da aka yi mana akan mu taimaka mu mabukata da yaye musu damuwar da suke ciki, sannan a ciki kuma hadisin mun fahimci tabbatuwan imani da ranar lahira, don Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce Allah zai yaye maka ai ma damuwarka ta ranar lahira. Kaga wannan akwai imani da ranar lahira kenan. Sannan hadisan sun koyar da mu, hadisi ya koyar da mu cewa lallai musulunci yana kai kawo wurin yaga al'umma ta tsayu tana ɗaukar nauyin junanta kuma tana taimakon junanta, wannan yana daga cikin aikin musulunci. Sannan gaba ta shi da malamai suka ce daga cikin amfani za mu ga bayani akan girman razali na ranar alkiyama, saboda ga shi anan wata damuwar mutum ya shiga duk ya kiɗi ne, amma aka ce za a faranye ma mutum razali da damuwar ranar alkiyama, a shi ranar alkiyama akwai damuwa. Allah ya ce wal akhiratu menene was sa'atu adha wa amr, alkiyama ita tafi tsanani da kunci, Allah ka tsare mu daga kuncinta da tsananin da ke ciki. Sai babi na 22, malai masaki da babu sadaqatin lam ta'mal biha kutibat fi mizani hasadati. Allahu akbar, babun da zai magana kan ga wasu nau'in sadaka lam ta'mal biha, baka fa aikata ba, baka aikata sadakan ba, amma saboda yalwar rahaman Allah kutibat fi mizani hasanatika, za a rubuta ladansa akan ma'aunin ladanka ranar alkiyama. Allah ka sa muna da rabo. Malam ya ce fi sahihaini, hadisi ya zo a cikin Bukhari da Muslim, an Jabir dan Abdullahi radiyallahu anhuma, nan ya ce radiyallahu anhu, amma ya kamata ya zama radiyallahu anhuma ko, inda dukkaninsu sahabbai ne. قال جابر بن عبد الله يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله في رادة أمينشن الله ثبت أغريش يجي ما من مسلمين باب ونمتم مسلمين ما تقول مجي يغرس غرسا واندزي جسا وانا أبن دسا ويشوك وتشوك إلا كان فاجيسي يكسن شي ما أكل منه له صدقة. Duk abin da aka ci daga wannan bishiyar da ka shuka sadaka ce. Ka shuka bishiya kai shekara 50, 60, 70 ka rasu, ita kuma ce shekara 70, 80, 100 ana ci ‘ya’yanta, mangwara ne, dabilo ne, menene, duk sanda aka ci, wane ne ya ci tsuntsu ne, mutum ne, wane ne, kana da lada. Jama'a mun fahimci wannan? Wa ma suriqa minhu, haka nan abin da aka biyo dare aka sata na amfanin nomanka da kai, lahu sadaqa, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana da ladan sadaka na wannan abin da aka sata din, wanda kuma zai wahala kai noma ba dan saci ko dan fincina ne wani bai yi ba. Wa ma akala sab'u minhu fa huwa lahu sadaqa, haka nan abin da namun daji suka ci daga wannan shukan da kai zai kasance sadaka ne a gare ka, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai wa ma akilatul tayr, kaga abinda tsuntsu yakan sauke ya tsantsaga ya ci na daga amfanin gonarka da ka shuka ko bishiyar da kai a cikin tsakar gidanka ta fito, fa huwa lahu sadaqa, wannan yana matsayin sadaka ne a gare ka. Wala yarzaquhu ahadun illa kana lahu sadaqa, sannan malam yace wala yarzaquhu ahadun, ai babu abinda wani zai tauye maka ya rika ya boye ya maka bincine, shin ka bada loka goma ne a shuka sai suka shuka tara suka sace daya, ana yin haka ko kuma inda ya kamata a dab a sa kafa a danna tazaran ya kamata kar ya wuce shibir ne ta daya, inda ana so hekta ɗaya ta bada buhu wannan 46 zuwa 50 din, amma sai ya rinka daga kafa malam sai ya taku ɗaya ya buga ya sa ya bizni, kaga kai ka san ya kamata wannan hekta ya ci loka kaza ne ko kilo kaza ne, amma sai a ce mun an shuke kai ka san daidai ne a lissafinka, amma an tauye wani abu wanda aka tauye ko wurin girbi an girbe an samu buhu 11 an kawo maka 10.5 ko an kawo maka 10, to wannan wanda aka zalunce ka aka tauye maka din, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana matsayin sadaka. Wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi a hadisi na 2320, Imam Muslim ya rawaito hadisi na 1552, amma lafazin da muka karanta na Imam Muslim. A cikin wannan hadisin za ku fahimci cewa masu sana'ar shuke-shuke suna da hanyar zuwa aljanna, musamman mu da muke garin Kaduna da su da an yafe musu ko duk rushe-rushen da aka yi ne fulawa ce kai ka tsira, to ya koma a sharar masu noman fulawa ga dama annabi na kirawo. Ban tantance karo da hadisin nan ba nake tunanin cewa zai kyau a ce an samu kungiyar mashuka ba, ba ma za a ce mashuka ko masu shuka, mashuka ne ni Hausa ce to masha Allah, a samu kungiya kawai ta mashuka. Me ya aikin mu? Za mu rinka bin masallatai ko da makarantun addini da wurare masu amfani muna shuka wani abu da zai ba da iluwa ko ƴaƴan marmari ko ya hana girgizar ƙasa, ai yana daga cikin amfani. Ku je masallacin Juma'a ku ga wannan masallacin Juma'a zai buƙaci a ce akwai iluwa a wuri kaza, sai ku duba ku guda nawa ne, sai ku je ku samu kwamitin masallaci ga ku ci aikin alkhairi za mu yi kawai bayan alkhairi a ku same su ku tattauna ga abin da muka zo muku da shi na alkhairi kuna buƙata, muna so mu shuka bishiya guda kaza mu samar da inuwa ya dace da wuri kaza a samu iska da cross ventilation da ƙarin lafiya ga al'umma, shine dalilin da yasa muka in sun ce ba su buƙata shikenan ana ba su hakuri ba rikici ba hayaniya, wasu na nan suna nema sai ku je ku samu masu bukata sai ku shuka musu. A wata makaranta ce aka gina wanda akwai bukata a shuka bishiya saboda a samu iska ya rinka ya kwata yawa ana samun lafiya a gurin da lafiyan ido da lafiyan gani da na jiki, duk sai ku bi ku rinka shuka wannan. A kan hanya ne a ko tsoraran da ya kamata a ce an samu shuke-shuke saboda su yi kyau a samu amfani a wurin. Ya kamata masu sana'ar waɗannan shuka sai da fulawa da tsirrai ɗin nan su fito da irin waɗannan su duba, idan su ba su yi ba ku a unguwan ko a masallacin ku ko a kai kadai ko ku yi kungiya ta masu waɗannan shukan kawai ku aikin ku kenan ta nan ne wannan za ku je naku aljanna. Ku bi unguwannin ku ku bi sauran unguwanni duk guri mutane na nan suna bukata da dama suna yi, sai ku gaya za ku yi kuma abin ya tabbaci ya daure har abin ya girma ya tsaya da kafansa shikenan sai ku yi gaba kun gama. Allah ta'ala ya bada ikon kamantawa. Wannan shine hadisin da muka je karkashin sa, shi ma malamai suka ce za mu fahimci falalan dasa wani abu na alkhairi da kuma falalan da ke cikin noma, tun daga shi an ce har tsuntsu idan ya ci kana da lada ko kaga kai ba shi ranka zai so ba a ce kai shuka tsuntsa ki su ci, duk da dai idan ba za su taure ba ai ya kamata ka damu ba ma abinda bai kai ya kawo ba, to amma ka sani shukan kala biyu ne, akwai wanda ake girba a duniya akwai wanda ake girban su a lahira, kuma yana daga cikin hikimar da yasa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin rukunin imani yace mana wa antu mina bil qadri khairihi wa sharrihi, kuma aka kawo mana antu mina billahi wal yawmil akhir, imani da ranar lahira ya shafi ka fahimci a matsayinka na musulmi akwai arzikin da sai a ran alkiyama zaka ci ba a nan duniya Allah ya kaddara zaka ci wannan arzikin ba ba nan ba, akwai arzikin da kana kallo za a cuce ka kai kai ga wani ma kana da karfin kwata amma kaga abu kabun wasa bai kwatu ba, to Allah baya nufin a duniya zaka ci wannan arzikin. Allah yana nufin za a cike maka wasu sakacinka ne na zulubai a lahira ran alkiyama ka ga wancan da ya zalunce ka an kwaci sallar shi, an kwaci zakar shi, an kwaci azumin sa, duk an baka katafa aljanna da su. Gashi nan hadisin Imam Muslim riwayar Abi Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tadduna mal al-muflis min ummati, kun san wane ne fallasashe walakantacce al'ummata? Suka ce man la dirhama lahu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata, ai fallasashe shine wanda bai da kayan kuɗi kuma bai da kuɗi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba haka bane, dama dalilin tambayar ku kenan dan in muku bayani ku gane. Yace fallasashe a cikin al'ummata shine wanda zai zo ran al-kiyama ga sallah mai kyau yayi ta garanti, ga azumi, ga zakka, ga sauran ayyuka alkhairi, amma babban matsalar sa shine ya zagi wani. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam karshen ta mahada da shi aka zagi wani aka ci mutuncinsa. Wasafaka da mahada, kaga zagin ma yanzu har da dattawa shugabanni ko gani digi ake kai ka ce ba mu da tarbiyya ko ta silibiya, ba ana maganar jam'iyyar wani da wani ba. Wannan abun karshen rashin mutunci da rashin kunya samarin arewa kan sun yi sa ajiya, karshen rashin tarbiyya ga wannan lokaci. Duk mutumin da ku a nan muka karanta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai tare da duk wanda bai girmama ma'abocin Qur'ani da wanda ya furfura, da wanda ya furfura shekaru, wanda ya jika da kai, in baicin tarbiyya ta tafi makabartan tarihi a cikin al'umman nan, wai a ce kana saurayi ka buɗe baki kai madattijo ihu kuma shugaban. Wannan abin da faruwa muna tare da abokina na ce mishi kai nake so muka tambaya. Yace menene shi? Sai na ce mishi ka kaddara kai dan kudu ne ko ka kaddara ni kai dan arewa ne, kana ilimi ko kana a nan burgo kana wani wuri, kawai a social media aka nuno ga abin da yan arewa suke ma dan arewa, ya kake tunani? Na ce ranar sai da Allah dariyar ke ta za su dinga yi da dama idiot ko kun ta gani sun ma nasu haka, kuma wani irin barna ne nasu basu yi ba, wani irin abu ne basu yi. Inda matsalar take shine wai yaushe ne ranar gyara a cikin al'umman, ba wai batun amma wani ko amma jami'a kaza bane, duk ba ita bane ba. Wai yanzu alaysa minkum rajulun rashid, yanzu al'umman nan ba ta da mutunci da tarbiyyar da wai wani zai faɗa mata magana ta ji? Wannan su ne matasan da suke al'umman nan, wallahi ashe goben al'umman nan sai abin da Allah ya indi akala a ci ba. Ashe al'umma ba ta da tarbiyya, ba ta da ladabi, ba ta da girmama na gaba da ita, rikicin cikin gida suwaye ba su da ita, suwaye ba su da ita? Ka ɗauki dutse ka je fi shugabanka a tarihi. ‘Yan Shi'a da Khawarij su suke da wannan, su suke da wannan mummunar shaida da taba, kuma ko su ka duba ka je ka ji ba su yi ƙarshe mai kyau, ba wanda ya ƙarshe mai kyau, kuma ba wanda Allah ya biya mishi buƙatarsa da irin wannan rashin tarbiyya da rashin ladabi. Ko me ya damuwar kai? Ba ka da wanda za ka jira ya faɗa maka ne? Ko wani ya sa ka shi bai sa bai yi ba, me yasa bai sa ya aishi ba? Me amfanin irin wannan, me wannan zai haifar? Annabi sallallahu alaihi wasallam na rantsa da Allah, ni wannan hadisin nake mana tsoron kada Allah ya tarbe mu da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani zamani da zai shuɗe ma mutane na shugabanci face wanda zai biyo bayansa sai ya fi shi tsanani, ya fi shi tsanani. Kuma duk yanda dai zaka zo ka zagi gwamnatin nan ka ji ba a yi maka daidai ba, an sa ana cikin wahala ko an faɗa ba, ana goyon baya ba ne, kuma kana maganan ma a yaƙi abin ne, ba wanda suka yaƙi abin nan kamar malamai da makarantunsu. Ba duk abin da aka yi ne sai an zo kan malamai an faɗa maka an ce kaza ba, nan ne burgewa. Burgewa shi ne a yi gyara. Malaman nan suna hana idonsu bacci, wasu daga cikin sarakuna suna hana idonsu bacci. ‘Yan siyasan kansu da kake gani wallahi akwai waɗanda abin da suke kai ba za ka iya shi. Da za a jarabe ka da rabinsa sai ka narke, sai ka zama ɗan duniya rakas. To amma an zo wannan abu ya faru, ana irin wannan kai ka zo ka busare, kai ne zagi, kai ne cin mutunci, kai ne jefe-jefe. Wace irin gobe kenan kake haifar ma kanka? Wace irin gobe kake haifar ma kanka? Ka san ƙarfin mulki kuwa? Mulki fa shi ne abin da aka so a ɓannata maka shekara 50 ɗinka nan gaba cikin minti 30 an gama da kai. Duk wanda ka ga Allah ya ba shi mulki ka kiyaye shi. Sannan kuma mi makan ma'adalci tsakaninmu da Allah, tsakaninmu da Allah, zamanin da muka fito a baya ka haɗa shi da yanzu. Wace gwamnati ka taɓa yi wanda ta miƙo amfani ya zo har kan talaka, daga kanta ya sauko kan talaka? Ka faɗa mun ɗaya. survival fund da aka rinka ba mutum ne 250,000 ne 200,000 ne 700,000 ne miliyan ɗaya ne miliyan biyu duk an samu ba a wannan gwamnati duk an same su ko protocol ko paper ɗaya ba za ka kai office ɗin wani ba applying za ka yi online kuma a samu kuɗi a accountinka a wancan lokacin ka fito kai godiya ka ma gaya ma wani an ba ka mu ba muna kare muradun gwamnati ne da sunan siyasa ba amma duk inda gaskiya take ko za ka zage mu za mu gaya maka ita ya rage mu je gaban Allah mu da kai mu shiru Allah ya hukunci shine gaskiyar magana amma dan wani zai zagi an yi maganganu na ga rubutun da na Facebook sun zage zage sun ci mutunci wannan bai taba damu mu ba bai taba damu mu ba in za ka yi ta dubu ba zai ko gido ba za mu yi ba mun riga mun girma wannan shekara goma sha da suka wuce mu zagi zai mana tasiri komai wallahi zagin da duk za ka yi a banza kake bai taba damu mu ba shi ke gaban mu amma gaskiyar magana mun san adalci kai adalci akan kowa ne kuma ba wata jam'iyya na wani mutum muke ba magana muna magana akan abin da ya dace da al'ummar nan da abin da kuma shi ne makomanta da gobenta amma a ce mun wayi gari kwata-kwata ba mu da mafada wallahi ko harbi aka yi aka kashe ka a wannan wurin an kashe banza ba an kashe kwarai da gaske mun gaya muku wannan duk wanda zai zo ya zuga ku ku yi wani zanga-zanga ku yi gore ku fita kaza wallahi ku yi rikici da gwamnati gwamnati fitina ne in baka sani baka tambayi wanda suka santa na rantse da Allah minti 30 sun sa kada dama ba kai ba kakanka ma sai sai da gonan gadan shi ba sai da kake batar da kai za su badda kai ko waye kai ko ba abin da zai ba ba abin da zai canza ballantana kana da daman da za ka bi ka nemi haƙinka ga ƙuri'un ku nan ku tsaye da takarar da kuke ga sun muku mana in shekara nawa za ku yi ku bi mana ku ci nasara shi wanda yake kai shekara nawa ya yana ne annabi Musa alaihi salam lokacin da ya ma fir'auna mummunan addu'a ربنا انك اتيت فرعون وملكه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليذلوا عن سبيله ربنا اطمس على اموالهم واشد على قلوبهم حتى فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم سوره يونس da Allah ta'ala ya ce ma annabi Musa ya annabi Musa ce Allah kai ka bashi mulki ka bashi kaza suna cutar da mu Allah ba za su imani ba su sun ga azaba mai radadi Allah ka shafe kaza na su kai musu kaza kai musu kaza Allah ta'ala ce fa ujiban da'watukum ni Allah na amshi addu'an ku kai da dan uwanka annabi Faru fastaqima amma ku jira ni ba abun dolari ne Allah mai rahama ni ne mai hikima ni da san abun da ya dace Imam Ibn Jarir al-Tabari ko Imam al-Qurtubi ɗaya daga cikin siyaka a cikin tafsirinsa yace makasa fir'aun da ba'da nuzuli hadhihi al-aya 40 sana thumma halak bayan Allah ya ce ya karba addu'an annabi Musa sai da fir'aun ya ƙara shekara 40 sannan Allah ya halaka shi teruwa goma cur suna shan wahala yanka ƴaƴansu ake yi kashe su ake yi amma da ƙarshe Allah ya ba annabi Musa nasara ko bai bashi
ya bashi nasara
nasara ta dawo hannun shi to dan haka gaskiya muna kira ga matasa wannan hanyar ba mai kullewa bace duk wanda zai sa ka zagi wani ka ci mutuncin wani ka jebi wani musamman mutum da yake shugaba ko ga magarin mutum aka zuga ka wannan ba a baka hanya ne ce ballantana a sa ka samu wani ko ka kashe wani ran alkiyama fa annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka za a zo da wanda ya kashe wani jini na zuba a jikinsa ya kamo ka kai da ka kashe shi yana cewa rabbi salhu lima qatala ya Allah gashi nan tambaye shi ne bai ya kashe me ne masa ya kashe dan uwana matasa fitina ba naku ba duk wanda zai saka fitina ba masoyin ka ba karatu da sana'a in za ku yi siyasa mai tsafta ku nemi Allah ya ba ku nasara haka ake ku tafi a hankali ku zama fitillan al'umma ba a garaje a rayuwa ba a garaje duk wanda yace zai garaje akan kowace harka yake to ba zai ci nasara da ya kamata ba zai ci nasara ba gaskiya wannan abu da aka yi kuskure kuma ya kamata mu shiga taitayin ya kamata mu shiga taitayin mu idan yau ana ganin shi mai girma shugaban kasa abin da yake bi dadi ba ba haka ake so ba ai abin da dai kake so gobe kai ma wani ne kake so ya hauko to ka kawo shi shi ma mabiyansa sun bore sun jefe shi to yaushe za a daina shikenan ka rage ta tafiya kamar dabbobi kamar hawaki yanzu shugabannin mu ba za su hana mu hanuma ba za duk mutumin da bai da mafaɗi fa wallahi yayi asara kusan da wannan duk girman ka duk iliminka duk shekarunka
shi yasa duk sanda ka juya kaga ba wanda zai iya jama kunni yace maka ku gyara kaza ko ka dena kaza ko abu kaza nan ku yi da kyau ko ai bar kaza wallahi kai asara mai tarinya kuma ya cancanci al'umman nan a ce a ko ina ana da shi a gida ana da shi a masallaci ana da shi matakin unguwa gunduma jaha kasa duka abin da ya kamata ke duk abin da yanzu nan rashin mutuncin mu a jinin mu yake yanzu ba ga Ramadan na zuwa ba to ka jira kaga sahabar rashin tarbiyya ana cewa an ga wata ko kaza abin nan ba duk wata duniya sai an ce maka an ce a duba wata kuma kai kana nan ka miƙe waya kana danna wayanka kana fasan girkin ka ba abin da ya shafe ka mutanen da su za su je su bincike su za su fita su duba watan nan su za su karatu kuma su zo su bada sakamako ce ga sakamakon su sai kuma wani ya fito ya rinka zagin su abin ta kure ta kare har ka je kan mai alfarma sarkin musulmi ko ba ko mai kalli sunan sarkin musulmi ka kalli sunan sarkin musulmi in ko kai musulmin kwarai ne ko kana da korafi ya kamata ka bi hanyar da ta dace asan bada lambobin wayar su ko ba ka bane akwai waɗanda da suka ga suna da ta cewa a bagen ilimi ba su gamsu ba sun yi rubuce rubuce sun kuma kai an kuma saurare su irin su Professor Ahmad Bello Jogara ba ba ina ganin akan daidai ne ko na ni dai da ƙananan shekaru na ga iyayenmu na a gefe amma ni da ƙananan shekaru na ni na san da waɗannan Professor Ahmad Bello Jogara ba suna da ganin waɗanda suke ganin akwai abubuwan da za a duba rubutu suka yi edit ne ba hayaniya ake yi ba in ka kawo aka karba shawara ta zo da ita kuma shugabanci ya shafi maslaha ne za ka iya zuwa da abin da kai kana ga daidai ne amma ba shi ne maslaha shugabanci ba duk wanda yake jagorantar mutane ko a islamiyya ne ka san akwai wannan akwai abin da wani zai kawo ma 200% ga shi ne daidai amma kai in ka kalli maslaha sai ka ga shi amfani yake kallo kai kuma kana kallon cutar da za ta jawo da tafi amfanin dole ka ije amfaninsa har ka jira sanda amfanin da ya shigo ka shigo da shi babu wani shugabanci da bai da irin wannan tsarin wanda yake da hankali ya san da wannan to me yasa don girman Allah mu ba za mu zo mu zama mutane ni dai ina kira ga 'yan uwana matasa kuma Allah ka zama shaida mun fada kuma shine abin da har gaban Allah mun san za mu iya kare kanmu wallahi wannan hanyar da aka dauko ta fitina da rikicewa maslaha bace ba maslaha bace kuma ba za ta haifar mana da ɗabi ido ba kuma ba za a taɓa samun mai mutunci a cikin mu shi yasa dattawan da suke da ilimin da za a yi amfana da su sai su kai shi saboda waye zai ga mai rashin mutunci da rashin kunya irin wani an bari suna ta mutuwa da kai baiwa da Allah ya musu an kasa amfana da su sun tafi da abin su suna ta tafiya da su Allah ya shiryar da mu amma dai gaskiya lokaci ya dai kamata mu shiga taitayin mu musulmai ne ba dabbobi ba ke muna kuma da hankali muna kuma da Qur'ani muna da sunna ba kuma abin da annabi mu ya koyar ke wannan akan kowane ne ba wai dan wata jam'iyya ban da wata jam'iyya akan kowane ne muke wannan magana kowane ne daga kowace jam'iyya ya fito daga kowace party ya fito kowace mataki yake nema wannan ita ce fahimtar ba muna wani campaign din shi a karan kansa ko jam'iyyarsa bane muna faɗan abin da muka san shine alkhairi ga wannan al'umma kuma shine abin da zamu iya kare kanmu gaban Allah Allah ya shigar da mu baki daya dan haka nan wannan hadisin kwa da muka karanta malamai suka ce za mu samu falalori da yawa a cikin shi daga ciki shine yalwan karaucin Allah madaukakin sarki ta yadda gashi yana ba mutum ladan abinda har bayan mutuwarsa zai samu lada a kansa da lokacin da yake rayuwa kamar shuka bishiyar nan da muka faɗa kaga sau da yawa ai za ka mutu ka bar bishiyoyi a ban kasa to kaga duk suna nan kai ma ladan ka na tabbatuwa sannan malamai suka ce akwai lada mai yawa da sakamako a lahira wanda aka keɓance ma musulmi saboda babu wanda ke yin sadaka Allah ya amsa sai musulmi haka ne ko shi yasa ko sadaka zaka bayar musulmi kadai ake ba sadaka ba a ba wanda ba musulmi ba kyauta a baya kamar yadda muka faɗa ita ce ake ba wanda ba musulmi ba amma an kace wannan sadaka ce zaka yi to lallai wanda zaka ba sharadi ne zan to musulmi ne shi ba a ba wanda ba musulmi ba sadaka mun faɗa shi yasa hatta namal layya aka ce a raba ta kyauta sadaka da wanda za a ci idan na kyauta ya ƙare to wanda ba musulmi ba ka san shi ya ƙare a ciki amma in dai sadaka ce to musulmi ake ba sadaka Allah ka ƙara hada kawunan mu ka sa mu gane gaskiya ka ba mu yi fabbe mata sannan malamai suka ce duk abin da aka karba na mutum ba tare da ya sani ba ka aminta da wani sai ya cuce ka akan abin da baka sani ba to wannan yana matsayin sadaka ne kila ka ajiye shi akan wata amana sai ya haince ka akan sa to duk wannan haincin da yake kana da ladan sadaka akai sannan dan adam ana bashi ladan abin da aka sacan masa da dukiyarsa ko abin da aka mai sunanta dabbansa ta watsar masa shi da wurin huda sai dabba ta take maka masara guda uku suka kare ba za su tashi ba to wannan guda uku da suka kare yana matsayin sadaka haka nan tsuntsaye su ma yana daga ciki haka fa kana zo da zaka ga tsuntsu ya fado ya mutu ba wallahi tsuntsu sai kaga ya fado ya mutu kuma yunwa ta kashe shi yunwa wasu kuma annoba ne shi yasa a nan kaga in ga tsani medicine su ma suna da nasu ladan ana fahimta an samu battle din nan tsuntsaye suna yawan mutuwa ana ta ganin mushin tsuntsaye kuma sai ku yi sabe ku ga ina suke shan ruwa inda suke shan ruwa a ji a sa musu maganin wannan cutar da suke ci duk tsuntsun da ya sha wannan ya warke ka samu ladan shi duk tsuntsun da zai sha ya warke ka samu ladan a ciki sai a treatment na wannan ruwansu da abincinsu da inda suke rayuwa su ma wanzar da jinsinsu alkhairi ne a ban ƙasa Allah ya taimake mu babi na ƙarshe da za mu takaita a kansa malam ya ce babu man tasaddaqa amaman nasi liyabtadu bihi lahu mithlu ajrihi ina ta saudi saboda malam baka amsan ka ne anan ga tambayanka babu man tasaddaqa amaman nasi babun da zai magana akan wanda yayi sadaka a gaban mutane amma dalilin sadakar nasa shine liyabtadu bihi dan su koyi da shi su ma su rinka yin sadaka lahu mithlu ajrihim to yana da kwatankwacin irin ladan su yanzu ka gane amsan ka shine idan domin Allah yayi ba dan ya tozarta wani ko ya muzanta shi ko ya masa gori da sadakan ba Allah ya hana a yi ma mutum sadaka kuma a yi masa gori ya yi wa alladhina amalu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kar ku lalata sadakan da kuke ma mutane ta hanyar yi musu gori ko cutar da su ka ba mutum sadakan 10,000 ka daura mai lalurar 30,000 a to me aka yi ka ba shi da dama ka ba shi da hagu kun fahimci magana to kuma haka nan gori kace ai da ba mu yi mishi bayani sai ce kaza kaga ba daidai ba ko shi ya je yana maka abin da ba da sai ka gora yanzu ka gane maganar wannan babu idan Allah ne kenan babu ne dan wasu su koya amma in babu wannan bukatar to ba bukatar mutum ya bayyana sadakar shi ina fata mun fahimta yawa dan a can hadisin da yace mutum zai koyi sadakar sa har hagunsa ba ta san me damar sa ya bayar ba Allah ya gatar da mu malai ce rawa muslimun imam muslim ya rawaito hadisi an jarir bin abdullah al-bajali kenan جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الله يقاري دعا جريش قال يجي كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منكسا جي أول من ذن الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار معنى أفرقا يلي دسافيا كينو وترانا دسافي من أولا عنه صلى الله عليه وسلم قال جرير بن عبد الله يجي فجاءه قوم sai muka ga wasu mutane sun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutanen daga nesa suke ya suke yace ufatun ga su daga nesa amma ba takalmi huntaye ba takalma a kafansu uratun kai tufafin su ma a wani tsarin shi a waje ana ganin al'aurar shi saboda talauci mustabin nimari awil abara mustabi an nimari suna jan kayan su irin kayan farauta din nan da ake sawa kamar rigar fata kamar na zaki suna jan awil aba mai ruwaya shakka yace ko kuma mayafi ne a cikin su mutun na kokari ya ja kayan sa idan kai mai gwiwa ka a ga tsareke shi ko in ya wuce mutane ta gaba ya maida mayafin ta baya makamancin wannan la sarki amma tare da haka muqallidi siyo suna rike da takubban su sun keto daji dan kun wani abu cutarwa zai tare su su kauda shi ma'ana dai sai an je wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam din nan ba makawa sai mun je mun yi imani ammatuhum mafiya yawan su min mudar daga kabilan mudar suke bal yace kai ba ma wai mafi yawan su ba kulluhum min mudar daga mudar suke gaba ɗayan su haba mal ba yace suna wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam bane wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin su sun kullo فتعمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم sai muka ga fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta canza ma'ana ce fuskan shi ta yi ja ma'anan ta yi ja fuskan shi ta canza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa me yasa shi shiga damuwa wannan lima ra'a bihim min al-faqa saboda abin da ya gani tare da su min alfaka alfaka talauci ne amma yana da bambanci da alfaka bambancin sa da alfakar shine ga babu ga bukata kun fahimta idan aka ce wani talaka ne bai da shi amma ba lalle ne yanzu kila bai da abinci ba bai da kuɗi amma bai shiga tsananin bukatuwa ba to amma wanda ya shiga ga rashi ga kuma bukata ta taso ita ce baka kamar su yanda aka siffanta su kaga haka zaka fassara su manzon sallallahu alaihi wasallam ga talauci wanda yake tattare da bukata a tare da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zauna ba fa dakhala thumma kharaja sai tashi shiga gida yaga wai me ke kasa ne da za a toshe wannan baraka da shi thumma kharaja sai nan ya sake fitowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu komai a gida ba su ma sai ai wata dai ba girka abinci ba fa amara bilalan fa azzana bi fa azzana sai umurci bilal cewa lokacin sallah tayi yayi a kira sallah wa aqama aka tsayi da sallah fa salla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma mutane sallah thumma khataba daga nan ne sai ya miƙe ma mutane khutba ma'ana ya kirayi mutane fa qala yace ayyuhan nas daidai ne muna tafiya daidai yawa qala yace ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halice ku daga rai guda ɗaya yace ne annabi adam alayhi salam ila akhir al-aya har zuwa ƙarshen ayar da yace wasallallahu alladhi tasaluna bihi wal amr ku ya inna allaha kana alaykum raqiba zuwa ƙarshen ayar inda Allah ya ce lalle Allah ya kasance mai bibiya ne mai kula ne da wal ayati allati fil hashr annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake karanta ayar da ke cikin suratul hashr inda Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu ya kullu kai imani da Allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin kuma kowace rai ta zauna ta tunani ta duba ta ga me ta tanajar makanta domin gobe kiyama wattaqullaha ku ji tsoron Allah ya ku jama'a akwai ranar haduwar ku da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ga maja waɗannan ayoyi sai ba da umurni yace tasaddaqa rajulun min dina min dinarihi tasaddaqa rajulun min dinarihi ma'ana ay falyatasaddaq rajulun a samu wani daga cikin ku yayi sadaka da dinarin da Allah ya bashi ku je ku fito da kuɗi yace min dirhamihi wanda ke da dirhami ya je ya fito da shi Allah zai sayi dirhamin nan min saubihi wanda bai da kuɗi ya kawo tufafi Allah zai sayi tufafin nan ga ku zo a cikin aljanna ga kasuwar da ba a asara min sa'iburrihi wanda ke da sa'i na wani hatsi na abincinsa na hatsi wake ko makamantansu je ka fito da hatsi min sa'i tamrihi wanda sai yana da dabino je ka ɗibo sa'i na dabino ka fito da shi Allah na so a cikin lahira ina mazajen imani kai annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushi bai yana faɗaitar da mutane ciyar da dukiya domin Allah hatta qala hasaini yace walau bi shiqqi tamratin kai ku ji tsoron Allah ku je ku fito da koda tsagin dabino Allah ya baka kawo shi yau Allah na da bukatar shi ga ƴan uwanka kun san da jarabawa ake gane mazaji wallahi da jarabawa ake sanin masu gaskiyar imani ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alai hatta yidhal khabitha min al-tayyib Allah bai barin mu'minai akan abin da suke kai har sai ya san wai ina mazajin ina gaskiyar imani ina makwantan imanin da ake furci da baki to ku zo yau a bambanta zare da abawa min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallahu alaihi Allah ya ce ko a mu'minan akwai wanda zarata ne ni Allah na sani su gaskata ne inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah to nan da shine ake gwadawa kuma wannan dinarin da dalolin da durhamin da tufafin da annabi ke kira wallahi suna ne yanzu kwance a hannayen mu musulmi suna nan kwance ka danna jala ga dan uwanka can diabetes zai kashe shi ga wani can da ciwon kansa a asibiti ga wani can ba magani ba abinci ga wani can yana cikin wahala kuma kana musulmi qur'ani ku daya littafin ku daya annabin ku daya ka ki taimakon shi kuma zaka mutu ka bar dukiyar nan a tanna ka kasa ba za su bi ka lahira dan haka wannan kiran ta annabi tana nan har yanzu tana nan har yanzu wanda Allah ya baka Allah ya san ya baka da ka boye da ka bayyana Allah ya san da zaman su ya rage wa ku dai kana cikin waɗanda Allah ya yarda zai ciniki da su ko kuma Allah bai zabe ka ba, ka zabi duniya, Allah ya rike aljannansa. Allah ka ba mu iko amsa cikin wannan kira.
Qala ibn Abdullah bin Jari'a, Jabir bin Abdullah al-Bajali yace, faja'a rajulun min al-ansar, yace wallahi sai naga wani mutum ya zo daga cikin mutanen Madina, bi surratin, a hannun shi akwai jaka irin ta fata din nan, kadar kafuhu ta'jizu anha, tafin hannunsa ya kusa ya iya rike ta saboda nauyin abin da ke cikin ta, yace bal kai ba ma wai ya kusa ba, kad ajaza, hannunsa ya kasa dauka abin da ya kawo na sadaka. Allahu akbar.
Qala yace thumma tataba annas, ai shikenan mutane na ganin wannan mutumin Madina sai suka fara rikewa. Kun ga babin ya fito a nan ko ya yi sadaka gaban mutane don wasu su koyi da shi, dama shi ne babi. Mutane na ganin haka sai suka rike, mutanen kirki ne. Hatta ra'aitu qaumaini, Jabir bin Abdullah yace an sai da naga su guri qaumaini, anan tarin wani abu da aka tara shi kamar kasa ko duwatsu ko dukiya ko abinci, dala, yace sai da naga dala guda biyu, min ta'amin, dala guda ɗaya an tara shi ne zunzurutun abinci ne, wa thiyabin, ɗayan dalan kuma an yi shi na tufafi ne. Hatta ra'aitu wajha rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yatahallalu ka'annahu mazhabatun. Allahu akbar. Yace kai ba a gushe ana tara dukiya ba, har sai da naga fuskan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yatahallal, yana haske farhan wa sururan, saboda farin ciki, ka'annahu mazhabatun, kai ka ce wato zinariya ne fuska annabi sallallahu alaihi wa sallam, tana shi tana kalli manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, za a shiga aljanna. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مغانا تاكارا سيمن ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي من سن في الإسلام سنة حسنة دوان دي بارد دوان ايكي مي كون الخير اجكن مسلم جي فله أجرها فوينا دلا دوان دوان ايكي دي تري بس دري الله دي باشي وأجر من عمل بها بعده سن دوان دي بيو باين سي ايكة الخير شيما الله دي باشي لادا min ghairi an yanqusa min ujurihim shay, ba tare da an rage ladan duk wanda suka biyo bayan ka ba, ladan su cikakke naka cikakke, wanda abun farin ciki ne. Sai kuma mai ban tsoron, wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a, duk wanda ya fara da mummunan hanya a musulunci, ba ka je kai musu ihu ka zage su ba, to gobe duk wanda ya je ya je wani ya zage wani, kana da mummunan sakamako a kansu. Kusu sun zalunci ka bari Allah ya karɓi makin ka, dan na kai da zaka kwaci hakin ka da wanda Allah zai karɓi ma wani guda biyu a rai, karɓan Allah ko ba ka bane, ka bari ka basu da ubangijin su ga gani. Sahabi ya faɗa yace kan ku zage shugabanni, kan ku yi musu gore, su yanda Allah ke maganin su bari ku, shine abin da ya kamata ya kwantar muku da hankali. Duk wani azzalumin shugaba Allah na maganin shi da mutuwa ne ko da shiga wuta, su ne kwatsam zaka ji jana'izar sa ya tafi kenan, yana gani Allah zai fiske shi in ya sai ce ba zai amsa kiran Allah ba, ya tafi kenan. Da ka ya ku shugabanni sai ku ji tsoron wannan, in ka san Allah baka dama kana zalunci, to ga fasa kamakon da ke jiran ka. Waɗannan da kake ganin su wawaye su halawul aqla, ba su da tunani, kana danne su, kana raba kansu, kana mora, to shi kuma wanda ke saman ka ya fika karfi ya laka shi ne Allah. In Allah ya ga dama sai ka gama tattara mulki jefa ma rashin lafiya, kuma ba zai kashe ka ba, sai dai ka ga ana mulkin wallahi. Kana kwanci a gada asibiti a Ingila suna tuya ƙasa, ya za ka yi? Me ye dalili ka sa an cuce su, ka sa an kashe wani, ka sa an jefa wani, ka sa an yi kaza? Me ribar da kake? Kuma in ka fi ƙarfin talaka ka fi ƙarfin Allah ne? Ba ka fi ƙarfin Allah. Inda dai ake zuwan nan shi ne lahira, wallahi sai ka tafi. Wallahi sai ka tafi, duk gatan ka sai an danna ka kabari. Wai wannan ma idan baka faɗo a jirgi an yi kwatsa-kwatsa da gawan naka yake ɗaukowa ba. Dan muna ayi mun ga wanda ya faɗo a jirgi ko gawar ba ta nuna ba, sai dai a ta nuna jirgi ana nuna masu da shi, haka yake ce yana ganiyar mulkin Allah, ya ce ya sauko ya tafi jahannama kuma ya sauka ya tafi. To wallahi kai ma ka ji tsoron Allah, inna rabbaka la bil mirsad, Allah na mataki kai shugabanci kai zalunci, Allah ya san da zai murda ka, Allah ya san yadda zai tafiyar da kai, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, dan haka ba abun da ke ba shugaba kwarjini da karbuwa wurin Allah da wurin jama'a kamar adalci. Idan kun yi adalci wannan shine fatan, idan ba ku yi adalci ba Allah ya sani an gaya muku ran da za a je gaban Allah, kuma Allah ke hukunci ba mutane, Allah shirye da shugabannin. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya fara da mummunan hanya kana alaihi wuzruha yana da zulubin wannan mummunan aikin nashi wa wuzru man amila biha da likun duk wanda ya aiki da wannan mummunan hanyar ba'mi ba'dihi har a bayan sa min ghairi an yanqus min awzarihim shay ba tare da an cire komai a cikin laifukan su ba malamai suka ce da gaskiya abin da zamu fa'idanta da shi a cikin wannan hadisi da muka karanta shine ana son mutane su taru akan wani al'amari mai muhimmanci kun gaggawa su sabai sun hadu sun tattara abinci sun abu ko sannan kuma ana so a rinka ma mutane wa'adi kuma ana kwaɗaitar da su akan abin da yake maslahan su ne sannan a rinka tsoratar da mutane game da mummunan ayyuka da abin da zai lalata tsakanin su da zamantakewar su sannan suka ce ya dace ga mutum idan ya ga wani abu wanda yake mai kyau wanda zai faranta ma mutane to ya bayyana farin cikinsa ga wannan abu kar a zo an yi abu mai kyau kai kuma ka koye ka ki fada in an yi mai kyau ka fada an yi kuskure ka fada shine adalci ko ba haka bane idan mutum ya abu wanda ya dace ka ce an yi abun da ya dace an yi abun da bai dace ba ka ce an yi abun da bai dace ba ba bambancin alakanka da wanda yayi da kowane ne shi ko kabilan shi ko wane ne shi ko jam'iyyarsa ko fatinsa in an yi daidai an yi daidai in ba daidai ba ba a daidai ba Allah ka taimake mu sannan suka ce ya dace a kwaɗaitar da mutane akan fara ayyuka na alkhairi ka je kai tunanin yanzu kai me za ka yi wanda za ka yi na alkhairi wanda initiative ka zanto kana da creativity suke ce mai ko kana da tunanin da zaka fara da wani abu wanda zai tawar zuwa sannan kuma a ji tsoron kirkiran abin da zai zanto bata ne dan ko ka mutu zai bi ka kabarinka sannan mun fahimci girman tausayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan al'ummarsa ta yadda gashi cuta ya same su shi kuma ya shiga damuwa ba shi ya cuta ba amma ya damu daga cikin malamai suka ce musulunci yana kai kawo in daukan nauyin al'umma da yake kusa daga badayansu da abin da zanto masa al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ne kun jama'a yana yi sannan kuma a cikin mun ga cewa lalle yana iya yiwa a bayyana sadaka kuma bayyana ta yi zama daraja dan mutane su sani su koyi da ita fiye da wanda za a yi ta a koyi ba za a yi koyi da ita ba yanzu ka kara jin wannan ko yauwa sannan yana daga ciki duk wanda ya raye wata sunna mai kyau to yana da ladan sa har zuwa ranar alkiyama haka duk wanda ya kirkiri bid'a to shi ma yana da laifin irin wannan bid'a har ranar alkiyama sannan an faɗaitar da mu akan mu rinka yin sadaka ko da abu dan kadan tun daga shi an ce goda da tsagin dabino ai kaga ba karaman magana bace sannan ya dace ga wanda zai huduba ga mutane to ya rinka tunasar da mutane game da lafiya saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ne ya ce a ji tsoron wuta kaga tunasar da mutane lafiya ne wannan in ka bar mutane da tsantsa baragen tunanin duniya za mu yi muku kwalta za mu kawo wuta za a ba mu kwakwa za a yi muku famfan fura da nono sai mu ce ya shanta ke ya ji ai sunan da wata ɗaya ma za su yi ke ba kuma kila nan da sati biyu yana kabari ina fata mun fahimci wannan to tunasar da mutane lahira yana sa su zamto sani an bayi Allah ya sa mu daga cikin su a ƙarshe muna so mu san da cewa Allah ya kaddara Malam Nuruddin Abubakar ya dawo dan haka insha Allah daga sati mai zuwa zai ci gaba da rike majalisin sa a yau ma na so a ce shi ya karatu amma yana fama da mura muna roƙon Allah ta'ala ya saka fara ne kuma ya sa an yi aikin umara karɓaɓɓiya Allah ta'ala ya sake maimaita musu da mu da ku baki ɗaya sannan za mu yi amfani da wannan dama mu sanar da mutuwa mai razani kwarai da gaske wanda ta faru a ɗazu da rasuwar mai martaba sarkin dutse Alhaji Dr. Nuhu Muhammad Sanusi CON wanda Allah ya ɗauki rayuwarsa ɗaza a Abuja wallahi tallahi wannan mutuwa ba karamin fitina ba ce ga al'umma musulmi jarabawa ce mai girma kwarai da gaske Allah ya je kota a wannan lokacin duk wanda ya san sarkin dutse duk wanda ya san waye sarkin dutse to gaskiya sai dai ya gaya maka iya abin da zai faɗa maka da rashin tarafi amma kan bango da ka sani bango da ka sani mai kara fitina shataka to ya faɗi a yau wallahi ya faɗi mutum ne mai rusuna ma Allah da manzansa asalin rusuna asalin rusuna na san abubuwa guda biyu waɗanda ban taɓa mantawa da su a rayuwarsa ni dai ciki Allah ya sa yana kaunana kamar ɗan da ya haifa duk in za mu je dutse za mu fito galibi ma gidansa za mu sauka masaukin mu a dutse ba da gare shi duk wani abu da za mu yi a dutse shi ne daga cikin abin da nake iya tunawa na shi da girmama addini wata rana ana gasan karatu alqur'ani a jigawa mun je a nan NYSC camp da ake suna sauka a mota da shi da sarkin Hadija, Allah ya kara masa lafiya da tsawon kwana. An ja aya ma wani dan musabaka zai fara karatu, an shimfiɗa musu jan kafin da za su hauka cikin wurin. Sai ya hango ya ce, zo ina zuwa. Sai ya ce, tsaya a tsakiyar ni da mai martaba sarkin Hadija. Ya kalle ya ce, wannan danmu ne, ka sa mishi albarka. Ya ce, mun ka san abin da ya sa ba mu shiga ba? Ya ce, mai a'aran kai daɗe, ban sani ba. Ya ce, an karanta ayar Allah, yanzu muna shiga za a fara kabbara a danna kalmar Allah saboda an gamu. Shi ya sa na ce musu, idan ya yi ja ɗaya su haƙuri su tsaye da shi mun shiga mun zauna, sai a sake ɗaga kalmar Allah ce sama, ba mu ba, kar mu ja mu kanmu laifi wurin Allah. Ka ji ɗaya? Na biyu, akwai abuwar da Allah ya taɓa sa muka da shi da babanmu Sheikh Abdulwahab Abdallah Kano da Profesor Muhammad Sani Umar Jalle da su Radio da duka kusan da yawa daga cikin malaman arewacin Najeriya, mu da gaban su muna tare da su. Ɗaya daga cikin manyan malamanmu ya ce, maganar Shi'a da ɓatancin da suke, ya kamata mai martaba sarkin musulmi a zauna a ga al'amarin da ya kamata a biyo mishi. Wallahi buɗan bakin sarkin Dutse, Allah ya gafarta masa. Sai ya ce, aini malam da aka zagi mai martaba ai mun zafi, kuma lallai abin ɓacin rai, amma akwai matsalar da ita na fi so a magance farko kafin wani. Suka ce, wanne ne ce zagin na da Aisha da ake shi ya fi ɓata mu rai? Gara su zagi wanda ta haife ni da su zage ta. Mai martaba sarkin Dutse ke wannan. Shi ne mutumin da in za ka yi akwatin aure a Dutse sai dai ka yi a ɓoye, sannan kuma in ba ka da shi ka je shi zai maka. In ka je shi zai maka. Ko ba ne ga kowa. A ranar ke cewa malam ku rinka motsa jiki, daga gidan gona nake taɓa hannuna, na taɓa ya ce ka ji da ƙarfi, ko ce ciyawa nake ma doki saboda in cire maka da gidan gona. In motsa jiki. To in ka dinga kawo alkhairan mai martaba sarkin Dutse, akwai wanda ba za su karɓa. Ya Allah muna roƙonka ka sanya kabarinsa. Allah ka damanta masa littafinsa. Ya Allah, yanda muke kyautata ma wannan bawa da to, Allah ka fi mu kyautata masa. Allah, idan akwai abin da yake maka na kuskure wanda mu ba mu sani ba, muna tawassuli da duk wata ibada da muka taɓa maka tun daga sallolinmu da azuminmu, Allah ka dube shi da idan rahama ka gafarta mishi. Allah kar ka jarabe mu a bayan wannan bawa naka. Allah ka yabe mishi. Allah ka sa shi makwabtaka da annabinka don sarkin sunayenka. Kai ne mai iko a kanka, kai ne mai iko a kan komai. Wannan masarauta nasa da ya sauka, ya Allah kar ka kawo fitina a bayan shi. Ya Allah, yanda suke a haɗe a dunkule da biyayya gare ka, Allah ka ci gaba da raya wannan fada da masarauta akan abin da ya rayu a kansa har ma fiye da haka. ‘Ya’yansa da zuriyarsa rashi ne tamu wannan gaba ɗaya, sai dai mun san za su fi mu jin zafi saboda kusanci da jini. Amma tabbas duk wanda ya ji rasuwar mai martaba sarkin Dutse, wallahi dole ya ji a cikinsa cewa lallai an shiga jarabawa kuma an yi babban rashi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'akrim nuzula. ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه اللهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ربنا ان كان من المحسنين فضل في احسانه وان كان من المسيئين فتجاوز عن سيئاته انك انت الغفور الرحيم. الله تغفر شامش كتوت تمقنشنسا يا رسول ابوجا هل يذوب اسنت يوشكوا ان لا اجل اذا سبا ادي لوكتين da muka shigo karatu in an sanar kila wasu sun gani a yanzu. Amma dai na san kafafen sadarwa za su sanar da inda za a yi jana'iza a ko'ina ne dai. Allah ta'ala ya gafarta mishi, Allah ya yafe mishi, kuma Allah ya azurta shi da zaratan muminan da ake ba da ceton salihan bayi a hannunsu. Allah ya sa su tsaya a kan gawarsa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai Allah ya kai mu lahadi kenan. Kamar yadda na faɗa ran talata dai za a buɗe littafin Malam Nura ne insha Allah. Assalamu alaikum. Thank you.